Hakikuwa
da tafsirin Fatiha mana cikin fassarar wanda wannan ne yasa ake kiran tafsiran nan guda biyu al-Jalalain, wato tafsiri na wanda ake wa lakabi da Jalalu su biyu, kowanne a cikin su ane masa lakabi da Jalalu. Shi Jalaluddin Suyuti ya gabatar da nasa tafsirin anan, inda yake cewa alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi, nika yabo ya tabbata ga Allah, wato yabo wanda yake mai cikawa ga ni'imominsa, mukafi'an li mazidihi, wanda ya daidai da dadadan da za a samu daga gare shi. Wato abin da ya faru yanda ba kamar yanda na faɗa da azuba, shi Jalaluddin al-Mahalli ya fara tafsirin ne daga Kahf, ya fara daga Kahf ya tafi Hannasi kuma sai Fatiha. Bayan yayi Fatihar kuma yana nufin ya karasa daga Bakara zuwa ƙarshen Isra'i sai Allah ya masa wafati. To shine shi Jalaluddin Suyuti ya karasa daga farkon Bakarar har zuwa ƙarshen Suratul Isra'i. Shi yasa ake ce da tafsirin Jalalain, tafsirul Jalalain. To shi Jalaluddin Suyuti shine ya gabatar da tafsirin nasa da wannan muqaddamar da zamu karanta yanzu. To alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad. Akwai su da yawa daga malamai da suka ce wanda ya rantsi zai tsaya yabo ga Allah yaban da yake yafi kowanne daukaka, to wannan yaban zai cewa alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi, in yi wannan sai ya zamo ya kubuta kenan. Akwai wanda suka ce in yace alhamdulillah kawai ma ai ya kubuta, domin shine yaban da Allah ya bi kansa da shi, shi ya hakaito mana ma cewa kuma ko ƴan aljanna shi za su faɗa wa kuriyal bainan bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamina wa akhiru da'awaihimu anil hamdulillahi rabbil alamina wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi. Da salati da salami su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da rundunoninsa da sahabbansa da baki ɗayan rundunarsa. Rundunar manzo sallallahu alaihi wasallama shine duk wanda ya tsaya taimakawa addini, shine muhushi yake cewa kullu man yu'inu ala addini, dukkan wanda yake taimako ga addini yana cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bil qitali fi sabilillah, ko dai ta fuskar yin yaki ya yaki kafirai dan tsaye da addinin Allah, aw bi taqriril ilmi, ko ko da tsayawa yin bayanin ilimi, wannan shi ma wannan yaki ne, wa rabbihi da kiyaye ilimin, aw bi ta'miril masajidi, ko kuma da raya masallatai da ibada a ciki, a raya masallatai da ibada a ciki. Ba kamar yanda yanzu mafi yawa galiba mutane shiga masallacin ma yake nema ya gagare su ba, dan wani ko sallar zai ya sanya yi daga waje, wayan ya shiga cikin kamar wani ƙauyenci ne ko me zai tsunta a ciki. Masallatan nan ai Allah ya faɗa a haƙƙin su inna ma ya amuru masajidallahi manamana billahi wal yawmi lahiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa sa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ba wanda yake tsayawa ya raya masallatai na Allah, dama masallatai su na Allah ne, wa annal masajida lillahi, to ba wanda yake tsayawa raya su sai wanda yake ya imani da Allah, in ya imani da ranar lahira, wanda ya tsaya tsaye da sallah, ya tsaya ba da zakka, ya zama ba tsoron wanda ya sa a zuciyarsa in ba tsoron Allah ba. To din mai haka kam lalle ana sa masa ran ya zama a cikin waɗanda yake shiryayyu ne su. Aw bi ghairi zalik, ko da wani wannan min asrihi ila sallallahu alaihi wasallam ila yahil zamani, tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen zamani, duk wanda ya tsaya da ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka ambata to ya samu shiga a cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadha mumashtaddat ilaiha hajatul rajul, Jalaluddin Suyuti yace wannan shine abinda buƙatar masu kwaɗayi ta tsananta zuwa gare shi. Fi takmilat tafsiril qur'ani al-karim, a cikin cika fassara qur'ani mai girma allazi allafahu al-imam al-allamah al-muhaqqiq Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli ash-Shafi'i rahimahullah, wanda shugaba masani mai tabbatarwa Jalaluddin shine Muhammad dan Ahmad Mahalli wanda yake bin masabar Imami Shafi ya tara shi. Allah ta'ala ya ji kansa. Wata tamimu ma fatahu da cika abin da ya tsere masa min awwal surati al-Baqara ila akhiril Isra'i. Shine tun daga farkon surar Baqara har zuwa karshen surar Isra'i. Da tatimmatin ala namadihi. Da cikawa da za ta zo musu tsarin sa min zikiri ma yufhamu bihi kalamullah. Tsarin nasa ko shine ambaton abin da za a fahimci zancen Allah da shi wal i'timadi ala arjahil aqwal da kuma dogara musu zancitukan da suka furin jayi ko yaushe ana kokarin a kawo maganar da ita ta furin jayi inda yake zamo an samu sabani tsakanin malaman tafsiri wasu suka ce ga fassarar ayar nan wasu suka ce ga fassarar to sai a dubo a ga wacce ce wacce magana ce a ciki ta furin jayi a kawo ta anan wa irabu ma yutaju lai da kawo irabin abin da ake bukata zuwa gare shi watan bi wa irabu ma yutaju lai watan bihin alal qira'atil mutalifatil mashhurati da fadakarwa bisa qira'o'i masa saba wanda yake sun yi shuhura galibi cikin qira'o'in nan guda bakwai amma kadan yakan kawo qira'a akan kawo bayanin qira'ar da yake ba sabiyya ba galibi irin wannan sai ya ce wa qira'a alawacin latifin bisa fuska wadda take tattausa wata abirin wajezi da magana gajeriya wata rikitarwe da barin tsawaitawa da zikir a kawalin gari mariya ta fuskar ambatan zantutukan da ba yaddu ba ne wa ariba ko tsayawa ambatan li'irabai mahalluha kutubul arabiya da wanda yake sanya sansu kamata ya yi a ce ya koma littattafan nahwu ba a tafsiri ba wallahi asal an naf'a bihi fid dunya wal akhirah Allah kadai nake roko ya amfane ni da wannan littafin tun annan rayuwar duniya wa asalul jazai alai fil ghuba ya bani kyakkyawan sakamako kuma akan wannan littafin nawa a lahira san da Jalaluddin Suyuti ya karasa littafin nan sannan duk bai haura shekara 20 ba bai haura shekara 20 ba dan san da malamin nasu yayi wafati mai asalin wanda ya fara yi Jalaluddin al-Mahalli sannan ma a gaba daya na dan shekara 15 ne inda aka faɗa shi mahalli ya wafati 864 shi ko Jalaluddin Suyuti an haife shi ne 849 shi yasa sannan yana dan shekara 15 amma ko a sannan duk da kankanta shekarunsa ya karba abin da ya karba na ilimi a wajen wannan malamin Jalaluddin al-Mahalli da bi mannihi wa karamihi Allah ya manma haka dan baiwarsa da karamcinsa alhamdulillah za mu fara da fassara Fatiha ko da yake da ita tana cikin ajiyar shi Jalaluddin al-Mahalli kafin mu ci gaba da suratul baqara ce wadda ita ajiyar Jalaluddin Suyuti ne me kai ta'awizi ko
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
to wannan sura da za a karanta ita ce surar da ake kira Fatihatul Kitabi mabudin littafi wanda yake an ce tana da suru tana da sunaye daban-daban fiye da 20 ana kiranta Fatihatul Kitabi ana kiranta Ummul Qur'ani bayan nan tana da wasu sunayen masu yawa an faɗa cewa kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan suna na nuna daukakar shi wanda aka ba sunayen nan da yawa ita Fatiha wani malami yake cewa gaba daya shi bawa kamar ya fuskanci Allah ne da roko wanda shi bawa ya roki Allah cewa yana son Allah ya dora shi bisa hanya wadda take daidai sai zamo Qur'ani da aka saukar tun daga Baqara har zuwa Nasi kama amsawa ne ga wannan addu'ar da shi mutun yayi da bawa ya roki Allah ihdinas siratal mustaqim sai zamo kama an kawo masa shari'a da aka ce zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqina ga littafin da in ka tsaya a kansa ka riko da shi ka tafi da rayuwarka a kansa sai ka zamo kana kai daidai sai zamo kana kan shari'a shi gaba ɗayan Qur'ani tun daga Baqara har zuwa Nasi kama amsa addu'ar da aka yi ne a cikin Fatiha na cewa ihdinas siratal mustaqim bawa a gaba ɗaya duk bukatunsa wajibi ne a ce ya koma ga Allah dan domin ba mai biyan bukata in ba Allah ba shine kome ke gare shi, amma a duk bukatun bawa wace bukata ce tafi kowace daukaka wace ce tafi muhimmanci shine a ce an dora bawa akan hanyar da take daidai, domin duk abin da aka ba bawa matukar ba dora shi akan daidai ba ai yayi asara, tunda in ba akan a ƙarshen ta duk abin da aka bashi dai zai zo ga ƙarshe ya koma ga Allah ba kan daidai ba, ya gamu da mummunan makoma, shi yasa duk abin da aka bashi ya tashi kamar a tutar babu. Wanda sai kadan ne in ni'ima ce, in mulki ne, in dukiya ce, in wani abu ne dai na jin daɗin rayuwar duniya yake ganin shi an bashi, to lokaci kadan ne zai manta da shi, amma matukar an dora bawa akan daidai ya zama yana kan shari'a, to ai duk abin da aka hana masa ma kamar an bashi, tunda dan an hana masa a nan rayuwar duniya, rayuwar duniya ya takice kadan, kul mata'u dunya qalil wal akhiratu khairun wa abqa, shi yasa muhimmancin fatiha yake a nan, cewa koyaushe bawa yana komawa ne a cikin fatiha, yana nuna yaddarsa da Allah da yadda da cewa duk wata ni'ima da ya gani daga Allah ne, shi yasa har yake godewa Allah, sannan kuma yake biyarwa wannan da roƙon Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsura shi akan hanya wadda take madaidaiciya, wadda ita ce mafi girman ni'ima, ita ce tsari ko hanyar da wa'anda Allah ya musu ni'ima ta hakika ya tsura. To wannan kenan ita karatu, ana fara shi da ta'awuzi saboda neman tsarin nan da Allah muhimmi ne. Koyaushe Allah ya faɗa mana cewa shaitan yana tare da bawa, kokari yake ya ga ya fadda shi. Shaitan babban makiyi ne ga mutum, baya son mutum ya wani abu na kirki ko abin da zai samu tsira wajen Allah, shi yasa koda da ibada bawa zai, sannan ne ma shaitan ya fi kokarin ya zamo yana tare da shi dan ya bata, shi yasa aka shar'anta cewa wannan ibada mai girma karatun Qur'ani a fara da ta'awizi, a fara da ta'awizi idza ma aratta dahara taqra'u fasta'iz, yanda wato shadabi yake fada, duk sanda kake nufin kai kira'a ka karanta Qur'ani ko ka zo da ta'awizi ka foka kafo zakai karatun, sawa'un zaka fara karatun ne daga kan sura ko zaka fara tsakiyar sura, dai a ce za a zo da ta'awuzin nan lalle abin nema ne, illa iyaka akwai sabani tsakanin malamai, shi yin ta'awuzin nan mustahabi ne ko wajibi? To wasu malamai sun tafi akan cewa mustahabi ne, shine zancen mafi yawan malamai, yanda wato Shehu Ibn al-Jazari yake fada a Tayyibatun Nashri, wa qif lahum alayhi awsil wastuhib ta'awuzun wa qala ba'ruhum yajib, idan kai ta'awuzi ka tsaya sannan ka ce bismillahir rahmanir rahim, in zaka yi bismillah ko ma karatun zaka yi, in kai ta'awuzin to ka tsaya ko ka iya sadawa, amma akwai wasu guraren da malamai suka ce a irin nan yafi kyau ai shurutukun sannan a fara, yanzu misali kamar wanda zai fara hizfin ilaihi yuraddu ilmu sa'a, to wannan idan ta'awuzi kawai zai yafi kyau in yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya shuru kawai, sannan kuma ya fara ilaihi yuraddu ilmu sa'a, dan kada ya zamo ya nuna kamar lamirin na ilaihi ya koma kan shaitani din nan ne, kaga ya zamo banna ce babba kenan, shi yasa irin nan aka so in mutum ya ce yayi ta'awizin to ya shuru kadan sannan kuma ya fara karatun ilaihi yuraddu ilmu sa'a, to da irin wayannan gurara wasu hifta awuzu, wasu malamai da yawa mafi yawan malamai sun ce ta'awuzin nan mustahabbi ne, mustahabbi ne, wa qala barum ya zama kenan man umarinin da aka kawo na mandubi ne, fai za karatun qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim na suratul nahl ya zama umarinin na mandubanci ne ba na wujubi ba, in an ce amri haqiqatun fil wujub ya zama wannan umarinin majazan ne kenan, in ko an ce daman amri haqiqatun fil nadabi to sai zama ya zo bisa haqiqa kenan, ko kuma aka ce daman mushtariki ne tsakanin nadbu da wujubu, wa qala ba'ruhum yajib, wasu malaman suka ce wajibi ne, to kuma aka samu mafi yawan malamai dai duk sun ce a bayyana shi, a bayyana da ta'awizin, amma akwai wasu kamar Hamzatu shi an ruwaito cewa boyewa yake, haka nan Nafi'u shi ma dai haka aka ruwaito cewa yana boyewa. Wa ikhfa'uhu faslun abahu atuna wa kam min fatan kalmahadawi fihi a amala. Boye ta'awizin shi ne abinda aka ruwaito daga Hamzatu, wanda ake nuni zuwa gare shi da fa, da kuma wato Nafi'u, wanda ake nuni zuwa gare shi da alifi. Amma da yawa daga malamai sun zabi da cewa a bayyana, lalle kam bayyanawar suka ce a tafi. To kuma kama a sallah ta farilla, a masabar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu, yin ta'awuzin nan karahiya ne. Haka nan yin bismillah ma a farko yace karahiya ne, amma sauran malamai duk sun tafi akan cewa an so ta'awuzin koda anan ma, koda a sallar ta farilla ne. Ita kuma bismillah za a faɗi meye ba, wato zantuka na malamai akan ta. To wannan dai dangane da ta'awuzi kenan, shi dai koyaushe bawa ana nema daga gare shi ya ringa komawa ga Allah dan neman a tserar da shi daga babban sharri. Babban sharrin da bawa yake fuskanta a rayuwa shine shedan, dan ba shi da makiyi kamar shedan. An fadawa bayi cewa shedanin nan babban makiyi ne gare ku, shi yasa bayan da za ku yi kutsira sai kun dauke shi a matsayin makiyi. Inna shaytana lakum aduwwun fattahizuhu aduwwa. Alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Shaytanin nan babban makiyi ne, shi yasa bawa ya rike shi babban makiyi, ba shi matsayin sa. Nan ko yaushe shaytan Allah yake ga ya badda bawa, daman yayi rantsuwa a gaban Allah cewa duk yanda zai sai yayi ya tabbatar ya batar da bawa. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an iman wa an shama'ilim wa la tajidu aktharahum shakirina. A gaban Allah yake fadar wannan magana cewa bayin nan naka sai na san yanda ne wallahi na badda su, shi yasa ashe bawa ko yaushe ya ringa komawa ga Allah akan Allah ya tsirar da shi daga shaytan. Ba maraba da shaytan kirin komawa ga Allah, da bawa shaytan kuma duk abin da yake nasa, duk abin da yake na shaytan to kakkaja, dan kaja kayansa zai biyo kayansa. Shi yasa malamai suke cewa ai babban abu da zai raba ka da shaytan shine kakka yadda duniya ta rataye a zuciyarka. Matakar duniya za ta rataye a zuciyarka, to ai ko ka gira shaytan. Dan ita duniya ba ta da uba sai shaytan, duniya ita shaytan ce ta hakikatar. Shi yasa kana shigar da ita zuciyarka, to sai ko shaytan ya ziyarci ƴarsa. Ko ka ce wani a'udhu billahi minash shaytanir rajim, aka ce da shaytan dakata, sai ce ai ina da wani abu a wajen, me kake da shi? Yata da ta. To mutum yana da ƴarsa wanda yake da yafa a waje, a ce kai ya jeje ka, shine ya jaka, shine ya jaka. Inda man rabi dan tinke yake fada, wa kullu man adhala bintal gawi bi qalbihi yazuru hazal gawi li'anna dunya abuha iblis wa huwa mulabbisul lahu talbis wa huwa muwassisul lahu talbis. Wanda bai shigar da shaytan a zuciyarsa, to tabbata fa ya kira uban ne ne zo ya shiga zuciya. Dan ita duniya gawi bi qalbihi yazuru hazal gawi li'anna dunya abuha iblis wa huwa mulabbisul lahu talbis wa huwa muwassisul lahu talbis. Wanda bai shigar da shaytan a zuciyarsa, to tabbata fa ya kira uban ne ne zo ya shiga zuciya. Dan ita duniya ba ta da uba sai iblis, shi ko iblis daman Allah yake ya bata wa bawa zuciya, yaga ya rikitar da ita. Shi yasa abu biyu a bar duniya, da aka ce a bar duniya ba wai ana nufin bawa ya zama rayuwarsa ma ba ta duniya ba, ya riki duniyar iyaka inda aka yi masa izini ya rika. Duk inda zai riki duniyar ya zama yana duban izinin shari'a ne, shi yasa ba zai ketare tsarin shari'a ba. In ka riki duniya da tsarin shari'a, wannan ba duniya ka rika ba, shari'a ka rika. Amma idan ka riki duniya da wata manufa daban, to shine fa ka riki duniyar dan duniya. Amma da abin da aka yi ma izini, Allah ya ce wa kullu washrabu, kici kana duban wannan, wala tusrifu, yanzu mu fusa wannan tsarin kabi huzuzinatakum inna kulli masjidin, kai wannan tsarin kabi banki ma da balakum minan nisa'i, wannan tsarin kabi duk dai abin da zaka yi zama tsarin da Allah ya faɗa akai shi kake dubowa, shi yasa ba zaka ketara ba. To na duk abin da kai mularasa da shi na duniya ba za a kira shi rukun duniya ba, tunda ruko ne da izini. Amma wanda ya riki duniya ba da izini ba shine bai tsaya ya dubo wannan ba, to shine hakika ya riki duniya. To shi dai bayani akan ta'awuzun nan bayani ne wanda yake mai tsawo, yanda shi kansa Shaɗabi yake faɗa wa fihi maqalun fil usuli furu'uhu fala ta'adu minha basikan wa muzallala. To sai ita bismillahir rahmanir rahim, wadda take nuna wa bawa cewa duk abin da zai zama yana yi yana mai neman taimako da sunan Allah, yana mai dubo Allah, shine ma'anar bismillah. Hakikatan cewa duk abin da zaka yi kai shi kana mai dubo Allah, kana mai neman taimakon Allah. Duk abin da zaka yi baka dubo Allah ba, ai ko sallah ce ba ta yi ba, a zahiri ta yi a ce ai ta yi ka cika sharuɗanta, amma matukar baka dubo Allah ba, to me amfaninta? Ai an faɗa da mun dubo Allah shine ran duk wani aiki, duk wata ibada da zaka yi sai fa ka dubo Allah, sai ya zama ka samu hururi, sannan ne ka samu ran wannan ibada, sannan ne ibada za ta zama rayayya ba matacciya ba. Idan kai ba da dubo haka ba, sai zama ka yi ko ka zo da gawa ne. Yasa bismillah kenan, wadda take bawa yana bayyana cewa yana neman taimako. Malamai da yawa suka ce bismillah din nan za a kaddara fi'ili ne shafaffe, wanda yake kuma fi'ilin ma aka ce a kaddara shi muta'akhir, wato daga ƙarshe ya fi daga a kaddara shi a farko. Kuma suka ce fi'ilin da za a kaddara ya zamo ya fi dacewa da mahalli. Yanzu misali wanda zai karatu in ya ce bismillahir rahmanir rahim, kamar ya ce bismillahir rahmanir rahim a qara'u, wanda zai ci abinci ya ce bismillahir rahmanir rahim, kamar ya ce bismillahir rahmanir rahim a akulu, wanda zai tafiya ya ce bismillahir rahmanir rahim, to kamar ya ce bismillahir rahmanir rahim usafiru, wanda zai bacci ya bismillah, kamar ya ce bismillahir rahmanir rahim anamu, wanda ya farka ya bismillah, kamar ya ce bismillahir rahmanir rahim astaikizu. Cewa fi'ilin koyaushe a dubo wanda ya dace da mahallin, ba wai zara kawai abtadi'u ba, domin wannan yafi da cewa a dubo kawai ina farawa a ina yin kaza alhali ina mai dubo Allah, ina mai neman taimakon Allah. To haka shi yafi, wanda wannan shine abinda malaman kofa suka tafi akai. Malaman basara ko suka ce za a kaddara suna ne shafaffe, kamar an ce ibtida'i bismillahir rahmanir rahim, ko qira'ati bismillahir rahmanir rahim, ko qiyami, ko safari, ko naumi, duk dai su suka ce a kaddara suna yafi. Amma malamai da yawa anan sun rinjayar da abinda su malaman kufa suka tafi, na cewa a kaddara fi'ilin yafi. Kuma Allahu da aka faɗa anan a cikin wannan bismillah shine sunan Allah wanda yake ya tattarar da dukkan sunaye sun shiga cikin sunan Allah, sun shiga cikin sunan Allah, shi yasa ake sifanta shi da kowane suna, a ce Allahu ta'ala razzaqun, ko Allahu ta'ala khaliqun, ko Allahu ta'ala hallaqun, da sauransu. Amma ba a sifanta wani suna da shi, shi yasa malamai da yawa ma suka tafi kan cewa ai shine ismullahil azam da Rahmanu da Ar-Rahim, da an tsago su ne daga rahmatu, wato jin kai da tausayi, wanda yake malamai da yawa sun ce Ar-Rahmanu ya fi umumi, Ar-Rahimu ya fi hususi, yasa sukan ce wato Ar-Rahmanu yana nuna rahama wadda take ta gaba ɗaya, wanda da mumune ma da kafirai duk sun samu, amma Rahim da yake keɓantacce ne yana nuna da yake sai waɗanda suke mummunai ne suka samu. Shi yasa wasu sukan fassara Ar-Rahmanu da cewa fi duniya, Ar-Rahimu ko fil akhirati, duban cewa Rahimu din yafi ihtisasi. Ita ma dai bismillah, wato ana neman zuwa da ita a karatu, musamman inda yake za a fara farkon sura, domin matukar farkon sura ne za a fara, to lalle sai an fara da bismillah. Wala بد منها في ابتداء سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا عند شادبي كيفدا با مكوا كزود بسم الله إني زمو كراتنكا ذاك فارا نيرك كان سورة سورة دتكي با واتو سورة براء با با سورة التوبة با إتا سورة التوبة إتا كي أكتي با فارا تا بسم الله سواء أنكودا رك كان تزاك فارا كوكما كان كراتن نيكزو كانتا بازاكي بسم الله با بازاكي بسم الله با سي إتا بسم الله نم آية تي دك قرآني a Fatiha da kuma sauran surori in banda ita bara'a ko ku aya ce a farkon Fatiha kawai a sauran surori an sa ta ne dan fasalu ko ku a gaba daya ma ba aya bace in banda wadda take cikin suratul naml to an samu zantuttuka uku ga malamai an samu zantuttuka uku ga malamai a wajen Imami Shafi'i dai radiyallahu ta'ala anhu ya tafi akan cewa bismillah aya ce a farkon Fatiha. Haka na akwai ruwaya daga gare shi akan cewa a sauran surori ma farkon kowace sura bismillah aya ce. Wasu malaman ko suka ce a'a ita bismillahir rahmanir rahimi aya ce kawai a farkon Fatiha amma ba aya bace a farkon sauran surori. Wasu malaman ma suka ce a'a gaba daya ita bismillahir rahmanir rahimi ana kawo ta ne a farkon sura dan ta'abbudan kawai ba wai dan zama wata aya ba shi yasa koda an shafe ta ma ai ba komai shi yasa kenan an samu sabani ita bismillah nan da ake rubutawa tsakanin surori tana cikin qur'ani ko ko ba ta cikin qur'ani Shafi'awa dai su sun ce tana cikin qur'ani yanda za a ga Jalaluddin Suyuti yana fada a kaukabu sadi wato wa minhul basmala la fi bara'atin wala ma naqala ahaduhum ala sahihi fihi ma wato wa minhul basmala bismillah tana cikin qur'ani la fi bara'ati da farkon Fatiha da farkon kowace sura in banda surar bara'at wala ma naqala ahaduhum ala sahihi fihima amma kaman mai maraki su'ud wanda yake shi maliki ne sayyid abdul alawi shi yanda yake fada walaysa lil qur'ani tu'zal basmala wa kaunuha minhu khilafi naqala walaysa lil qur'ani tu'zal basmala ay bismillah ba ta cikin qur'ani an kawo ta ne kawai dan rabewa ba aya bace ko a farkon Fatiha ko a farkon sauran surori ta cikin suratul naml ita ce kawai wadda take juz'i ne na aya daga ayoyin qur'ani wa kaunuha minhu amma zama wa bismillah daga qur'ani al khilafi naqala malaman da suke ruwaito sabani tsakanin malamai sun ciro haka wa ba'ruhum ila al-qira'ati nazar wasu sun duba zuwa qira'a suka ce wanda yake qira'a da qira'ar wanda ya tabbata da bismillah a farkon kowace sura shikenan ya zama ita bismillah tana cikin qur'ani kenan a wajen sa wanda kuma yake qira'a da qira'ar wanda su ba sa kawo ta shikenan ya zama barin bismillah a qira'ar sa kenan haka yake a qur'anin sa shi yasa kenan ya zama abin da yake akwai sabani a ciki game da karanta ta a sallah kuwa a Fatiha an gamu gaba daya akan cewa idan a sallah ta nafila ce a karanta bismillah a farkon Fatiha dukkan malamai sun gamu akan haka masu masabobin nan hudu Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad ibn Hanbali game da karanta ta ko a farilla fa to wannan an samu sabani Imam Shafi'i dai ya tafi akan cewa a karanta ta a bismillah Fatiha ai wajibi ne farilla ne domin duk wanda ya bata shi yasa kamar bai zo da Fatiha ba sallar sa kenan bata inganta ba kuma a wajen sa yace inda duk za a yi karatu a bayyane ita ma bismillah bayyana ta za inda za a yi karatu a boye kuwa ita ma bismillah sai a boye ta Abu Hanifa ko da Ahmad ibn Hanbali sun tafi zuwa cewa za a karanta bismillah ko da sallah ta farilla, amma su sun tafi akan cewa ko da inda ake bayyana karatu ne ita bismillah a koye ta, kada a karanta ta a fili ko da inda ake bayyana karatu ne. Imam Malik ko shi an samu zantuttuka daga gare shi har guda hudu akan ita bismillah a sallah ta farilla. Zancen da yafi shura dai a masaba shine cewa a karanta ta a farkon Fatiha karahiya ne, sawa'un ko a bayyana aka karanta ko a boye duk dai karahiya ne. Wannan zancen shine yafi shuhura, kamar yanda mai mota sa kure haka ta'awuz bi farri, a karahiya ne karanta bismillah kamar karanta ta'awuz a farkon Fatiha a sallah ta farilla. Wannan shine kauli ɗaya daga cikin kaulunuka na su malika, ba shine kuma zancen da yake yafi shuhura. Amma akwai ruwaya daga Imam Malik cewa karanta bismillah ko da a farkon Fatiha ja'izi ne, ya halatta. Akwai ruwaya kuma daga gare shi cewa ai an soma ko da a sallar ta farilla. Akwai ruwaya kuma daga gare shi cewa ai wajiba ce ma, shine abinda Ibn Nafi'in ɗaya daga cikin almajiransa ya ruwaito daga gare shi cewa a karanta ta dinnan farilla ne. To malaman mu da yawa sai suka ruko da wannan kaulin saboda duba da abinda ake kira al-khuruj min al-hilal, fita daga sabani, wanda koda a malaman masabata Imam Malik sun tafi akan cewa ai idan mutum ya zama zai karanta Fatiha dan fita daga sabani. Tun daga wani malami can babba ya ce in kai Fatihar ma baka yi bismillah ba sallarka ta baci, to idan mutum ya zama zai karanta dan ya zama sallarsa ta inganta wajen kowa ai a sannan ba karhanci. Wannan zancen ko da yake ya fi shura cewa karahiya ce sai ya zama ya tashi, yanda za a fahimta kenan daga Majmu'ul Amir da sharhinsa ko daga Aqrabul Masalik da sharhinsa na Sayyidi Ahmad ad-Dirdiri. To wannan kenan dai yanda Nazifi Shehu Nazifi yake faɗa, wa man lam yubismil fi salati fa fatahu sawabun azimun ma salatin sahihati, wanda duk ya bar bismillah a sallah zai zama lada mai girma ya tsere masa tare da sallah wadda an gamu bisa ingancinta. Dukkan malamai ba malamin da yace in kai bismillah sallarka ta baci, amma akwai malamin da yace in baka kai bismillah ba sallarka ta baci. To suke cewa ai ka zo da sallar da zai zama kowa ya ce bata baci ba, ko da wani zai ce da ka zo da abin da ba shi yafi ba, ai gwan maka zo da wanda wani zai ce ta baci, wajen wani ta baci wajen wani ta inganta. Shi yasa za a ga malaman mu sun kwadaitar kwarai cewa lalle lalle a kula da zuwa da ita bismillah. Wannan dai magana ce wanda yake kowa da nasu hujjojin, malaman kowanne a cikin malaman nan sun kawo nasu hujjojin, malikawa sun kawo nasu hujjojin da yawa akan cewa ba a yin bismillah a sallah ta farilla a farkon Fatiha. Shafi'awa sun kawo nasu hujjojin da yawa, hakanan kuma su ma Hanafiyawa da Hanabilawa da suka tafi akan cewa ana yi amma fa boyewa za a yi, to su din ma sun kawo nasu hujjojin. To wannan da yake nan game da ita bismillah sai ita Fatiha. To
suratu Fatiha fil kitabi makkiyatun wa السبع وآيات.
Wannan sura ce da ake kiranta Fatihatul Kitabi, an saukar da ita a Makka. Akwai wasu a cikin malaman da suke cewa ita surar nan tana cikin surorin da yake an maimaita saukar da su, ma'ana an saukar da ita a Makka kuma aka sake saukar da ita a Madina bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa Madina. Gaba ɗaya dai an gama akan cewa ayoyi bakwai ne, shi yasa wato amma inda aka samu sabanin akan tafsiri. An gama kan cewa Fatiha aya bakwai ce, amma wacce ce aya ta farko wacce ce ta bakwai, to anan ne aka samu sabani. Wasu suka ce bismillahirrahmanirrahim ita ce aya ta farko, alhamdulillahi rabbil alamin aya ce ta biyu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghrubi alaihim walad dallin ita ce aya ta bakwai. Wasu suka ce a'a, alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta farko, صراط الذين أنعمت عليهم يتتي آية شدة غير المغروب عليهم ولا الضالين يتتي تبقي كيسا دينا رجع إنك أنجم أكن أدد أما أن يساباني أكن تفسيري سرورين قرآني sun kaso gida uku dangane da yawan ayoyinsu. Akwai surar da zai zamo gaba daya ba a samu sabani ba akan adadin ayoyin, kuma ba a samu sabani ba ma akan ina ayat take. An gama akan cewa ai ga adadin aya, kuma nan aya ce, nan aya ce, nan aya ce. Akwai surar da yake a gaba daya an samu sabani. Yanzu kuma surar Bakara akwai sabani akan aya note. Akwai sabani akan masalan alif lam mim, aya ce ko ba aya ba? Kamar musafin mutanen Madina ba aya bace a wajen, alif lam mim ba aya bace, sai ka je hudan lil muttaqin sannan ka kai aya ta farko. Amma kamar musafin mutanen Kufa alif lam mim aya ce. To irin akwai irin wannan, da akwai kuma wanda yake an gama akan adadin amma an samu sabani akan tafsila, kamar ita Fatiha kenan. To
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ubangiji yace ku ce ya ku bai dukkan yabo makomarsa ga Allah ne. Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanci bawa ya gode wa akan komai, domin duk wata ni'ima daga gare shi ne. Shi abinda ake sana'u bil lisan ala jamilin ikhtiyari, ayyabo da baki ko da magana bisa abu kyakkyawa da aka yi, wanda shi wanda ya yi ne bisa zaɓin kansa, ba abin da yake ya santu da shi kyakkyawa, amma shi ma ba bisa zaɓinsa ba. Shi yasa ba a cewa Hamidu Zaidan ala husnihi, ba a cewa Hamidu Zaidan ala husnihi, sai dai Hamidu Zaidan ala sahihi. Shi na husnu sai dai ka ce madahatuhu li husnihi, madu ake kiran wannan ba hamdu ake kiransa ba. Shi ko wato hamdu istilahi shine ta'zimul mun'im li kaunihi mun'iman walau ala ghayril hamid, a girmama duk wanda ya ni'ima ba dan komai ba dan yayi ni'ima, ko da ni'imar ba wai ta shafi shi mai girmamawa ba, balle Allah subhanahu wata'ala ni'imomin da ya sai zama sun hada dukkan halitta yayi ni'ima wanda ba wani wanda za a ce ya fita daga ni'imar Allah. Wama bikum min ni'matin fa minallahi, ashe wajibi bawa ya koma ya gode wa Allah bisa ni'imomin da yake masa, ya gode wa Allah bisa ni'imomin da suka zo, da wanda suke zuwa yanzu, da wanda za su zo nan gaba, wanda ya gode wa Allah kan wannan sababi ne ga samun karuwa. Dan Allah ya fata la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid, wallahi in dai za ku tsaya ku yi godiya gare ni to din ni'imar da nayi muku zan kara muku, amma in kuka ce ba ku san haka ba butulci za ku yi, to ba abin da ke sauraron ku sai azabata, azabata ko mai tsanani ce. Rabbil alamin, ubangijin da yake shine ke tafi da komai na halitta, ba wani abu na halitta wanda ba Allah ne ke tafi da shi ba. Allah shi ya halitta, shi yake rike da komai na cikin halitta, ba wani wanda yake ya rike komai a cikin halitta in ba Allah ba. Shi yasa komai ka gani ka tabbata Allah ne yake sarrafa shi, Allah ne shi yanda yake kuma shi ne yake sarrafa shi.
Ar-Rahmanir Rahim,
Ubangiji wanda yake mai yin ni'ima da manyan ni'imomi, al-mun'im bi jala'ilin ni'am, wato wanda yake yin ni'ima da manyan ni'imomi, Ar-Rahim, wanda yake ni'ima kuma da ni'imomi masu zurfi wanda ba kowa ke samun su ba sai wasu, shine al-mun'im bi da ka'ikiha, mai yin ni'ima da ni'imomi wanda suke zurfi, sun yi zurfi kwarai.
Maliki yawmiddin,
maliki yawmiddin, ubangijin kuma da yake a nan gaba lokacin da aka maida halitta gaba ɗaya zuwa gare shi, ba wanda ya isa da a wasa rauta a wannan ranar ko wata isa in ba shi ba, shi kadai ne a sannan maliku. A nan duniya, rayuwar duniya, akan samu wanda zai ce shi sarki ne, shi shugaba ne, shi kaza ne, shi kaza ne, amma a wannan ranar kowa yayi shiru. Allah zai kira limanil mulkul yau, yau mulki na waye, sai ba wanda zai amsa sai Allah shi da kansa ya amsa wa kansa lillahil wahidil qahhar lillahil wahidil qahhar
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ya ubangiji kai kadai ne muke bautawa ba wanda muke bautawa in ba kai ba gabatar da mafulu bihi din li ifadatil hasari dan a fa'idantar da kasuru ne cewa ba wani abun bautawa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba gabatar da ma'amuli yana cikin wato hanyoyin da ake bi a kasaru dariquhun nafi wal istisna huma wal arfu wat tawkidu summa innama ya wal arfu wat taqdimu summa innama wat taqdimu to wannan kenan kamar nan iyyaka na'budu inda cewa kai na'buduka to wannan bai kebance cewa bautar ga Allah ne shi kadai ba amma da aka ce iyyaka na'budu ya nuna bautar ga Allah ne shi kadai wa iyyaka nasta'in ya ubangiji kuma daga gare ka kadai muke neman taimako mun san ba wani mai taimakawa in ba kai ba imma a zahiri kamar an nuna neman taimako daga wani to amma a hakika dai ba mai taimakawa sai Allah saboda ba wanda yake ya mallaki komai ba wanda yake ya mallaki komai in ba Allah ba yasa Shehu Mushau Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake tsawatarwa daga kace zakai wani abu ga wani wali dan cin wata bukata dan cin ma wata bukata taka ta duniya cewa kawai in zaka yi kai dan Allah domin shi waliyin tayu ta fuskar sa sababin sa Allah ya hore ma in wani yake wali na Allah Allah yakan hore masa a kawani inda yake yazo a hadisi kursi wanda Buhari ya ruwaito wanda mai arba'una hadisin ya kawo shi wala in sa'alani la uzanna wala in sa'alani la udiyannahu in ya roke ni yace ga inda yake son a halitta zan bashi haka amma a hakika ba shi yake ba Allah ne subhanahu wata'ala yake yi domin matsayin sa domin matsayin wannan wali a wajensa Shehu Tijani yake cewa al'amma la ya'rifuna ma'ana al-amali lillahi ta'ala galibi mutane amma wa basan su abu dan Allah ba suna yi ne kawai dan wata bukatar su bukatar tayo da yawa ta duniya ma wasu kuma bukatar ta lahira ce amma dai tsayawa ai abu dan Allah kawai sai ɗan kadan ne matsayin ihlasi na uku cewa ba waye abu kawai dan duban to in bai dan Allah ba dan me zai in kace kai dan lahira ne ko dan ka samu aljanna ne dan ka samu kyakkyawan karshe da sauransu to duwaye mai wannan ba Allah subhanahu wataala a shaida Allah bai sa akwai lahira ba ko bai sa akwai aljanna ba ko bai sa akwai wutar da za a guda ba ba za kai ba domin sa bai isa kai ba domin sa kaga ashe kenan ihlasu hasati la hasati shine kai abu dan Allah kawai ba tare da duban wani abu ko menene ya zama kawai kana yi wannan abu Allah ya yarda da shi Allah ya ce in yi shi yasa gashi nayi to shine shi yasa shi da asali neman taimako dai wato koyaushe taimako daga Allah ne subhanahu wataala shine wa iyyaka nasta'in kuma anan wannan ayar ta kunshi ibada da ubudiyya ibada da ubudiyya ibada cewa bawa isa fuskanci Allah da bauta ba wani abin da bawa zai da yake daukaka gare shi kamar tsayawa bauta wa Allah bautar Allah ita ce mafi daukakar halin bawa domin dan wannan ma aka yi shi kuma halakatul jinna wal insa illa liya'budu to asale ka kana zartar da abin da Allah yake nema daga gare ka ai shine mafi daukakar matsayin da zaka tsaya ya fi tsayawa ka a duk wani matsayi duk abin da zaka yi ba bautar Allah ba wani abu daban kake ba abin da aka kawo ka domin sa ba abin da aka halice ka domin sa shine dan kawai ka tsaya ka bauta wa Allah subhanahu wataala sannan kuma ta kunshi ubudiyya shine bawa ya dubo cewa bai fa da wani abu na kansa bai da wani abu na kansa ko bautar Allah zai sai Allah ya masa tawfiki kuma tawfiki illa billahi man da bawa ya iya bautar in ba ya gamu da gamda katar daga Allah ba subhanahu wataala shi yasa bawa ya duba ga ba dabara ya fi kowa ba amma mutane nawa ne ba san Allah ba ma balle har su tsaya bauta masa wanda yake sun yadda akwai Allah guda nawa ne wanda ba sa tsaya bauta masa shi yasa shi da yake bauta masa ba dan ya fi su dabara ba dan ya fi su karfi ba dan kawai Allah Allah ya nufe shi ne da haka, dan Allah ya hore masa ya bauta masa ne, shi yasa ya gode wa Allah masa wannan tawfikin, kai yace zai tsaya ya duba aikin nasa, dan ya duba aikin nasa kamar ya maida aikin ma ga kansa, bai dubo wanda ya masa gam da katar din da zuwa da wannan aikin ba. To tun daga farkon surar har zuwa nan sifanta Allah ne, sifanta Allah ne da yin kirari ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda ita Fatiha ta koya mana ladubban da ake bukata wajen yin addu'a. Lokacin da zaka roki Allah, ai ya kamata ka tsaya, ko ya zama wajibi ma ka tsaya ka sifanta Allah, ka girmama Allah, sannan ka kai ga ambaton bukatarka, ba kawai ka je ga Allah ba, kai abin da ya dame ka bukatarka, Allah kai min kaza, Allah kai min kaza, kamar da can bai ma komai ba, ko yanzu bai ma komai ba, baka faɗi cewa yayi ma ba, amma kaga Fatiha sai ta nuna mana cewa ka tsaya ka sifanta Allah da duk sifofin sa, Rabbil Alamin, shine yake komai, shi kuma yake tafi da komai, shi yake da dar komai, Ar-Rahman Ar-Rahim shine ma'abucin rahama wadda take ta gaba ɗaya, shine ma'abucin rahama wadda take kebantacciya, Maliki Yawmiddin, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, sannan aka kai ga ibadar cewa ga roƙon cewa ihdinas siratal mustaqim, ya Ubangiji muna roƙonka ka dora mu bisa tsari wanda yake daidai, ka dora mu akan tsarin da yake shine madaidaicin tsari, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shiryarwarsa ko hidayarsa dorawarsa ga bayi hawa-hawa ce, akwai dorawa da wadda take maganiya tun farko, wadda ita wannan dorawar kowa ma ya samu gurgurdansa, yanzu misali dan tinkiya tana haifarsa, Allah ya dora shi akan cewa ya san in ya kai bakinsa ga inda nonanta yake, nune zai tsotsa abinci zai samu, waye koya masa, ba ita ta koya masa ba, ba wani bane ya koya masa, Allah ne Subhanahu wa ta'ala ya koya masa wannan, yi masa ilhamar wannan, wannan hidaya ce, hidaya ce daga Allah Subhanahu wa ta'ala. Haka nan dan mutum ya san yana jariri ya nemi nonon uwarsa, ya san in ya tsotsa abinci zai samu daga nan, waye dora shi kan wannan, waye Allah Subhanahu wa ta'ala, kaga wannan hidaya ce ta gaba ɗaya. Akwai hidaya kuma ta nuna wa bayi cewa ga abin da yake daidai ga abin da ba daidai ba, to Allah Subhanahu wa ta'ala ya nuna wa halitta wanda suke ahlul takalif, an nuna musu daidai, an nuna musu ba daidai ba, amma ba dukkan su bane aka dora su akan su ba haka, an kira kowa ka, wallahu yad'u ila daris salam, Allah ya kiran kowa cewa ga aljanna nayi, ga abinda zaka yi ka zo ka shiga, kowa an fada masa wannan, amma ba kowa bane aka dora shi akan yi abinda zai kai shi aljanna, wani an kyale shi an dora shi kan yi abinda zai kai shi wuta ne, sai wasu ko an dora su kan su abinda zai kai su aljanna, waya hajiman ya sha'u ila siratin mustaqim, wai hidaya kenan wadda take hassa. To ya Ubangiji muna roƙonka ka dora mu akan tsari wanda yake madaidaici, mu waɗanda ka dan ya san shiriyar ya bita, kada ya dauka shi zai iya dorar da kansa akan haka, dewa daga bayi wanda zai rayu rayuwarsa yana aiki daidai, amma sai ya rage kadan ya mutu ya zama kuma ya gamu da iftila'i na Allah ya aikin da ba daidai ba, ya mutu yana aiki ba daidai ba, ya gamu da mummunan makoma, dewa kuma wanda zai rayu yana aikin ba daidai ba, sai dab da mutuwarsa Allah ya masa ilhama ya shirye ya komo ya aikin na daidai, har duk wannan dan a nuna mana cewa bawa fa ba shike tafi da lamarinsa ba, Allah subhanahu wataala shike ba da shiriya ga duk wanda yake shirye, shi yasa me yayi aikin bawa ko yaushe ringa komawa ga Allah cewa ko da an bashi shiriyar an dora shi a kai, to a tabbatar da shi akan haka, saboda ko yaushe bawa na iya darjewa, ko yaushe mutum yana iya barin tsarin na daidai, shi yasa ya roki Allah, Allah ya tabbatar da shi, muna roƙon Allah ya tabbatar da mu musa tsarin wanda yake daidai, ya zama har zuwa komawa mu, domin ko yaushe dai duban ya ƙarshe yake, yanda ƙarshen yake, to wannan shine abin duba, shine abin isna. kenan
to
ihdinas siratal mustaqim
to siratal
ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin
ya tsarin da muke roƙonka ya ubangiji ka dora mu akan sa shine tsarin bayinka bayin da kai musu ni'ima ni'ima ta haƙiƙa ni'ima ta haƙiƙa daga Allah ga bawa shine a dora bawa akan tsari madaidaici duk abin da za a ba bawa matukar ba dora shi akan daidai ba ai ba ai masa ni'ima ba shi yasa ma masalan ash'ariyawa su suka ce ai kafiri gaba daya bai ga ni'ima ba ba ai masa ni'ima ba wa malikafirin ala amma maturidiyawa suke cewa ai an masa ni'ima amma kuma da bai gode ni'ima ba shine ni'ima ta koma wani abu a haƙinsa amma dai ba a ce ba ai masa ni'ima ba wanda wannan yana cikin guraren da yake an samu bambancin fahimta tsakanin ash'ariyawa da maturidiyawa to ba ni'imar waɗanda kai nufin su kai fushi da su ba kai nufin yi musu azaba wanda su ne yahudawa yahudawa Allah ya nuna musu shari'a amma kuma sai suka fito da wasu tsare-tsare na banza na barin shari'ar har ya zamo haka ya ja musu Allah ya la'ance su ya fushi da su man la'anahu Allah wa ghariba alayhi su kuma nasara Allah ya dora su bisa tsari madaidaici amma sai suka bace suka yi wasu da'awoyi nasu na daban sai zamo sun bace kenan wato shi wannan gairil magarubi badali ne daga wato allazina tare da silarsa wato nuktatul badali ifadatu annal mutadina laysu yahudan wala nasara faidan da take cikin kawo badalin nan shine dan a faidantar da cewa su waɗanda Allah ya shirya ba yahudu bane su kuma ba nasara ba ba yahude an nuna masa shari'ar amma ya batta sai ya bace ya zamo Allah ance shi ruina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw kanu ya tadu kanu la tanahuna an munkarin fa aluhu haka nan su ma nasara an nuna musu shari'a amma kuma sai suka bace shi yasa min allazina qalu inna nasara ahazna misaqahum fa nasu hazza mimma zukiru bi fa garaina bainahum al adawata wal baghra ila yawm al qiyamah وسوم ينبئهم الله بما كانوا يصنعون تو سيره سوره بقره تو نعم دعاء Qur'ani abinda muka yi kuma kuskure to Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana abin da yake daidai albarka annab sallallahu alaihi wasallam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
سورة البقرة مدنية وهي 285 آية
wannan sura ita ce surar da ake kiranta suratul baqara ce surar baqara saboda take an fada inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara wannan yasa aka kiranta da wannan sura ita wannan surar ita ce farkon sura da aka saukar a Madina kuma sai zama sura ce wadda saukar da ita ya miƙe har shekaru 10 duk da aka yi na Madina duk kowane lokaci akan samu wani abu a cikinta ya zama ya sauka ga ce ita ce farkon saukarwa amma kuma ita ce ƙarshen a Madinan ne domin ayar da aka ce ita ce ƙarshe a sauka a Qur'ani ita ce wata koyoman turja'una fi ila llahi a wannan sura take wadda ita an saukar da ita ne a hijjatul wada'i shekara ta 10 daga hijira akwai wasu kaɗan daga malamai da suka ce a kafin wannan surar sai da aka saukar da suratu tadfifi wailul lilmutaffifin sannan aka saukar da ita wannan sura wasu malaman sun tafi akan haka ita dai wannan surar ta kunshi bayanai da yawa shi yasa yanda Ibn Arabi yake fada
akwai umarni dubu a ciki, akwai hani dubu, akwai hikimomi dubu, akwai labarai dubu a ciki, wanda yake cewa ruko da wannan surar albarka ne. Barinta babba hasara ce, mabannata ba su da ikon zuwa da ita. Shi yasa ake cewa indai an karanta ta a gida, to ba inda za a yi masu taurin kan shaidanu ko aljanu su shiga gidan har zuwa kwana uku daga karanta ta. Kuma Muslim ya ruwaito daga Abi Huraira, Allah ƙara da a gare shi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kar ku sanya gidajen ku su koma kamar guraren binne matattu. Ku ringa karanta Bakara a ciki, domin shaidan yana gudu daga duk gidan da aka karanta surar Bakara. Kuma a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kome yana da nasa toza. Tozan Qur'ani shine suratul Baqara, wa surar da yake ta kunshi mafi girman aya a cikin ayoyin Qur'ani. Ita wannan surar tana da ayoyi 287 a musafin mutanen Basra. Musafin mutanen Basra ayoyi 287 ne. Musafin mutanen Kufa kuwa ayoyi 286 ne. Musafin mutanen Madina ko ayoyi 285 ne. Wato da na mutanen Madina da na mutanen Sham duk 285 ne ayoyi. Mafara sabanin su wajen mutanen Kufa, Alif Lam Mim aya ce, amma wajen mutanen Madina ba aya ba ce. Hakanan kuma kamar wajen mutanen Basra, walahum azabun alimun, shi ma aya ce. Bima kanu yakzibun, shi ma aya ce. Shi yasa ayoyin anas lissafin suka kai 287. Ita dai wannan sura mai girma ba abinda bata koyar ba na addini. Ta zo da hukunce-hukunce daban-daban, ta zo da hukuncin tauhidi, ta zo da maganar sallah, ta zo da maganar zakka, ta zo da maganar azumi, ta zo da maganar hajji, ta zo da maganar aure, ta zo da wani abu wanda yake ya shafi gado ko da yake an yi nasinsa, ta zo da maganar wasiya, ta zo da maganar ciniki, da abin da yake ya shafi ciniki. Shi yasa kamar ba abin da bata kunsa ba na addini. Yanda ya gabata daga Ibn al-Arabi cewa akwai umarni dubu a ciki, akwai hani dubu. To ita sura ta fara kamar haka:
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Wani sanin wata ala ya fara wannan surar da wayannan harufa guda uku: Alif Lam Mim. Shi yasa ita wannan surar tana cikin surori guda 29, wanda yake kowace daga cikin surorin nan 29 an fare su da irin wayannan harufan, wasu harafi daya kamar suratu Nun ko Kaf ko Sad, wasu harafi biyu kamar Hamim, wasu harafi uku kamar wannan Alif Lam Mim, wasu harafi hudu kamar Alif Lam Mim Re, wasu kuma harafi biyar kamar Hamim, Ayn, Sin, Kaf. To akwai zantuttuka da yawa na malamai akan wayannan harufan. Akwai zantuttuka da yawa na malamai akan me ake nufi da wayannan. Zancen dai da yake yafi zamowa salama shine a fassara da cewa Allahu a'lamu bi muradihi bihi, Allah shi ya san me yake nufi da wayannan harufan. Akwai malaman da suka ce wayannan harufa ishara ne zuwa ga Allah, wato alifin daga Allahu ne, lamun kuwa daga Jibrilu, mimun kuma daga Muhammadu. Kama an ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ya aiko mala'ika Jibrilu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Qur'anin nan. Qur'anin nan ba annabi bane ya kirkira da kansa, a'a aiko masa da shi aka yi, ba nasa bane, Qur'ani zance ne na Allah. Malamai suke cewa duk wata sura da yake an fare ta da harufan nan to sai kaga a ciki an yi magana Qur'ani da magana zama wasa mu'jiza ko dai a farkon ko a tsakiya ba makawa sai kaga an yi magana Qur'ani shi yasa malamai da yawa suke cewa harufan nan nuni ne zuwa cewa Qur'anin nan gashi ya zo da irin tsarin zancen larabci amma kuma gashi ya gagara a zo da kamarsa ya zama kenan kamar ishara ce zuwa zamowar Qur'ani mu'jiza to zalikal kitab wannan littafi wato inda za a kawo ishara ga wanda yake karibi sai aka kawo gaba idi me yasa dan nuna darajar Qur'ani shi Qur'ani darajar sa madaukakiya ce tunda yake ya huce mahaluki ba mahaluki bane Qur'ani ba mahaluki bane wana zihil Qur'ana ay kalama anil hudusi wa hazarin tikama ya tsarkake Qur'ani daga cewa farar da shi akai Qur'ani ba farar da shi akai ba zancen Allah ne sifa ce ta Allah shi yasa aka kawo zalika littafin nan da allazi ya qara'uhu Muhammadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa gare ku la raiba fihi ba kokonto a cikin sa la shakka ba kokonto a cikin sa koko ba raurawa a cikin sa ko kuma ba tuhuma a cikin sa cewa daga wajen Allah ne annahu min indillah cewa daga wajen Allah ne wajmulatun nafi habaru la jumlan nafin la raiba fihi ita ce labarin mubtada mubtada'uhu mubtada'in shine zalika zalika din nan mubtada ne alkitabu ko badali ne daga zalika din to wasu ko malaman lirabin sun tafi akan cewa zalika mubtada ne alkitab shine labarin alkitab din cewa ba badali bane kamar cewa qur'ani ya tarar da duk wata sifa da za ta sa a kira littafi wato ma'ana kenan ya kunshi sifofin girma na littafi ashe kenan shine yafi cancanta ma a kira shi littafi fiye da duk wani littafi tunda dai shi littafin Allah ne zancen Allah ya kunsa shi yasa ashe kenan wannan littafin ba kokonto a cikin sa ya zama laraba fihi labari ne na bi kenan sai zama labari ne bi kenan wal isharatu bihi da aka yi nuni da haka aka kawo zalika litta'zimi dan girmamawa ne in ba na haka ba da sai a ce haza huda shi Qur'ani shiriya ne a barun sani labari ne na biyu ai hadi wato masdari ne amma da ma'anar sunan fa'ili mai shiryarwa ne lil muttaqin ga masu tsoron Allah as-sa'irina ila takawa wato da aka kira su masu tsoron Allah kamar ta fuskar majazi ne bisa abin da mufassiru ya tafi cewa ta fuskar rukun su da Qur'ani shine za su koma masu tsoron Allah duk wanda zai ce yana tsoron Allah amma bai ruko da Qur'ani ba ai fada yake ai alaman mai tsoron Allah ruko da Qur'ani Qur'anin nan shine hanyar tsoron Allah wanda duk ya ruko da shi to shine mai jin tsoron Allah wanda kuma ya bar Qur'ani to kan ba mai tsoron Allah bane shi wanda suka fara kama hanya ta shiriya sai zama Qur'ani ko yaushe suka karanta kara shiriyar suke fa amal ladzina amanu fa zadatumu imanan wa hum yastabshiruna wanda suke mummune da duk aya da suka ji ta Qur'ani ko aya da suka karanta ta Qur'ani sai zama tana kara musu shiriya tana kara musu tsoron Allah shi yasa ake cewa idan mutum yana son ya san matsayinsa a imani ko tsoron Allah to ya dubi matsayinsa yayin da yake jin Qur'ani ana karantawa ko yayin da shi kansa yake karanta Qur'ani domin duk wanda yake mai tsoron Allah dai an fada ana karanta Qur'ani yana ƙara tsoron Allah to idan zama shi zuciyarsa ana karanta Qur'anin amma zuciyar tana wani waje ko gigau ai alama cewa ba tsoron Allah ne a zuciyar tasa ba tsoron Allah ne a zuciyar sa shi yasa zuciyar bata motsa ba da ta ji karatun Qur'ani bimtisalil awamir da ake jin tsoron Allah ba da fada da baka ba dan ka gama rayuwarka kana da awakai mai tsoron Allah ne baka zama mai tsoron Allah ba sai ka zo da rukunin tsoron Allah nan guda hudu da ake fada bin shine bin umarnin Allah ka bi duk abin da Allah ya umarni da shi a zahiri ka bi kuma duk abin da Allah ya umarni da shi a batini wajtinabin nawahi, ka nisanci kuma duk abin da Allah ya hani daga gare shi a zahiri, ka nisanci kuma duk abin da Allah ya hani daga gare shi a batini. To sannan ne za a ce ka sufanta da tsoron Allah, shi yasa ashe rukune na tsoron Allah hudu ne, yanda Ibn Ashir yake fada wa hasilu taqwastinabu wa imtisa fi zahirin wa batinin bi zatuna tajatil aqsamu haqqan arba'a wa hayya lis-salik subulul manfa'a. Sai mutum ya cika wannan, sannan ya zama mai tsoron Allah, dan ka zama ka ba Allah a zahiri amma a batini baka ji tsoron Allah ba, baka bi umarninsa ba, to kanka dauka kai mai tsoron Allah ne. Ko ka bar abinda Allah ya hani a zahiri amma a batini baka bari ba, to shi ma baka zama ka sunta da tsoron Allah ba. Sai ya zama rukunan nan an same su, sannan ne ake samun sifan nan ta tsoron Allah, sifan da yake Qur'ani ya zo mana da cewa wanda duk ya sunta da ita ai ba abinda ya rage, komai yake bukata ya samu. An fada wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lil muttaqin, an fada wa man yattaqillaha yaj'al lahu maharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ai duk wanda yaji tsoron Allah zama ya sunta da tsoron Allah, duk inda tsanani ya kai tsanani to sai Allah ya hore masa mafita daga wannan tsananin. Littaqayin bizalikan nar, me yasa ake kiran su masu tsoron Allah ko masu kiyaya? Saboda zama wasu suna kiyayar wuta da wannan abin da suke aikatawa. Ita takawa din nan hawa-hawa ce, akwai takawal hawasi, ita ce wadda aka faɗa a nan ta mufassiru, akwai takawal awami. Ita takawal awami abin da take nunawa kawai bawa ya ba kafirci, da zarar mutum ya ba kafirci sai a ce ya sunta da takawa, dangane da cewa ai ba kafiri bane, ya samu takaddar shiga aljanna, ya samu takaddar tsira daga a ce ya dawo mu a wuta. Akwai kuma takawa hawasul hawasi, ita ce bawa ya ba duk abin da yake zai dauke masa hankali daga Allah, ya zama gaba daya duk abin da zai dauke masa da hankali daga Allah to ba shi ba shi. To wannan ita ce takawa hawasul hawasi. To wanda su a wajen su, daman da zarar mutum ya rabkana daga Allah ko da gurgurdan kifta ido ne, sai ce ai kamar ya shiga kafirci ne da wannan. Idza kunta fi waqtin anil haqqi ghafilan fa anta bihi fil kufri lakin bi khufyat, idza kunta fi waqtin anil haqqi ghafilan fa anta bihi fil kufri lakin bi khufyat, idan ka zamo ka rabkana daga Allah ko da gurgurdan kifta ido ne, to wannan waqtin da ya zuce gare ka kana mai rabkana daga Allah ka shiga kafirci, ko da yake kafircin wanda yake boyayye ne ba kafirci ne wanda yake a bayyana ba, ba za a ce ka shiga kafirci na bayyana ba, amma dai matukar ya zama wannan Allah ne a zuciyarka sai ya zama ka shiga kafirci a boye. Suwaye masu tsoron Allah?
Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun,
sune wa'annan da suke ba da gaskiya bil ghaibi, da abinda basu gani ba an fada musu sun ji daga inda ƙarya ba za ta zo ba, shikenan suka gaskata. Min al-ba'si, kaman magana tashin al-qiyama, an fada musu za a yi tashin al-qiyama, sun yadda za a yi tashin al-qiyama. Wal jannati, an fada musu cewa akwai aljanna, wan nari, an fada musu akwai wuta, basu riga sun gansu ba amma sun ba da gaskiya da su, sun ba da gaskiya da su ba wai a baki kawai ba, a'a har a zuciyarsu sun yadda za a yi tashin al-qiyama, sun yadda akwai aljanna, sun yadda kuma akwai wuta. Ko kuma da aka ce bil gaibi, abinda ake nufi da haka suke imani a zuciyarsu ba wai a zahiri ba, ba a gaban mutane ne suke bayyana sun imani ba amma zuciyarsu ba ta imanin ba, a'a imanin a zuciyarsu ne. Ya zama kenan kamar anan akwai raddi akan munafikai, wanda su a fili za su ce sun imani amma a zuciyarsu ba haka bane, yanda nan gaba za mu je wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, abinda ake nema daga bawa ya zama dai zuciyar tasa ta gaskata, dan mutum a baki ya gaskata amma a zuci bai gaskata ba, ai ya shiga cikin sahun munafikai, ya shiga cikin sahun munafikai. Mu'mine na hakika su ne wanda yake sun gaskata a zuciyarsu, ba kawai da baki ba, sun gaskata har a zuci. Wa yuqimuna salata, suke tsaye da sallah, ai ya tuna biha suke zuwa da sallah bi huquqiha da haƙoƙinta da inda Allah zai ambaci sallah a Qur'ani yakan faɗe ta da lafazin atsayi da ita wani masanin Allah yake cewa abin da yasa koyaushe ake magana cewa atsayi da sallah ba a zo da sallah kawai ba saboda ita sallah idan mutum yayi ta da cika sharuddanta da cika rukunanta da sunnoninta da mustahabbanta da kula da abin da take koyarwa yanda Allah yake faɗa mana inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ya zama haka yazo da sallar tasa to yana gamawa sai sallar nan ta koma jiki Allah ya maida ita wani jiki jikin nan a dauke shi a kai shi karkashin al'arshi ya zama jikin nan yana ta ibada haƙƙi zuwa tashin alkiyama duk ibadar da sallar nan take jikin nan wanda asali sallah ce aka maida shi jiki to shi za a rubuta wa ladan amma idan mutum yayi sallah kawai gatanan to yana gamawa nan na ɗe masa kayansa za a yi a wurga masa cewa ga kayanka nan ba irin ta Allah yake bukata ba ilahi ya sadul kalimud dayyib wal amalu salihu yarfa'u sai aiki na kirki ne Allah yake lura da shi amma ba sallar da kai tun farko tun wajen tsarki ka bata sallar ba tunda sallah tun daga tsarki ne ake gyara ta wal musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahaba lizalika bil wuru'i aw bid duhri in wajaba alayhi duhr me sallah fa sallan nan da yake asiri yake da Allah ya zama masa wajibi kenan ya tsaya ya tanadin asirin da zai da Allah ya tanadin ganawar da zai da Allah tun daga alwala bar ma tun daga tsarki ko tun daga wanka idan wankin ya wajaba a kansa ya zama ya fara tanadin abinda ya fuskanta ya zo da sallar da cika rukunanta bayan ya cika sharuddanta ya kula da sunnoninta inda zai zama sallar ya yi ta sallah a matsayinta na sallah ba ya zo da sunan sallah ba ya yi tsayuwa kamar tsayuwar masu sallah amma hakika shi ba sallah yake ba ya yi ruku'u kamar ruku'u masu sallah alhali shi hakika ba sallah yake ba saboda bai kula da duk abin da aka ce a tsaya a kula da shi ba ya tuna biha suke zuwa da ita bi huquqiha da haƙoƙinta wamin ma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa kuma daga abinda muka hore musu adainahum abinda muka basu suna ciyarwa fi da'atillah abin Allah ba faɗi wanne ne za su ciyar din ba amma a nan gaba an yi bayani ga ciyarwa wadda take ta wajiba kamar zakka kamar ci da iyaye kamar ci da ƴaƴa da mata koko ciyarwa wadda take manduba dai duk an kawo a cikin Qur'ani an kawo zakka an kawo ciyarwa manduba wasaluna kama za yi fi kowani kulil af an tambaya kuma aka bada jawabi ga waɗanda ya dace a ciyar da su kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wala tamaa wal masakin an faduwa ya dace a ciyarwa din fi da'atillah ya zama ciyarwa ta su ko a cikin bin Allah ne suna yi ne dan samun karbuwa wajen Allah ba suna yi ba dan kawai su ja hankalin mutane wanda ya ciyar da ya ja mutane gare shi to shikenan iyakarsa in yayi nasara ya ja hankalin nasu gare shi ya samu jama'a haka nan wanda ya ciyar da wata manufa ko wata irin manufa ce dai wannan manufar ita ce sakamakonsa wanda ya ciyar dan Allah shine wanda yake ya ciyar dan Allah shi yasa a zuwa sashen hadisai hadisi ingantacce cewa a ranar alkiyama Allah zai tsaye da bawansa ya ce bawa na rayuwarka ta duniya na yi ma arziki arziki na gani na fada me kai da arzikin da na baka sai ai na yi kaza na ciyar sai ubangiji ya ce da shi duk wannan kayan ne dan a ce kai mai ciyarwa ne ba kai domin ni ba shi yasa baka da sakamako a waje na sai wuta shi yasa kenan ashe ciyarwar ta zamo dan Allah kuma ta zamo a cikin bin Allah a ciyar a cikin bin Allah kuma a ciyar dan Allah subhanahu wataala mutum ko masallaci ya gina amma ba dan Allah ya gina ba ai yayi aikin kawai ya gina masallacin dan Allah ya gina makaranta ce menene duk abin da zai ci da almajirai ne zamo duk yana yi ne dan Allah ba wai dan ai masa kirarin cewa ai shi mai yi ne ba ba wannan bai ruba Allah subhanahu wataala shi yasa in ma waɗanda ya baiwa sun gode masa shikenan in ma ba su gode masa ba to ai Allah da ya domin sa ya gode masa wallazina yamassakuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nuriu ajral muslimina
don ne za yi daidai ai ban za yi da dan sa ya tashi a tutar babu wajen Allah subhanahu wataala mutane sun gode ma ba su gode ma ba daya malamai masana Allah suke cewa ai shi mutum ma na hakika wanda yake ya yarda da Allah bautar Allah yake shine wanda da aibe shi da azarge shi duk daya ne bai damu ba in dai ya zo da daidai in yayi daidai to bai damu ba amma wanda dai zai zama shi abinda ya dame shi aibe shi abinda yake damun sa a ce an zarge shi to wannan ai kamar ba Allah yake bautawa ba idza kana fi madahin wa zammin tafawutul ladaika fa asnaman la amri ya ta'budu kai idan ka zama in an yabe ka sannan kake munna in an zarge ka ya zama ranka ya baci ba duba kake kai daidai ko ba kai ba daidai ba wajen Allah maganar mutane ce take tsinye ma hankali to ka tabbata gumaka kake bautawa ne idan da Allah ka nufa da aikin ka shikenan Allah ya faɗa ma wanda da yi aiki kyakkyawa domin sa ya gode masa to Allah zai faɗa ma magana da ba gaskiya ba bai gode min ba bai gode ma din ba in dai kai aikin kyakkyawa domin sa ya faɗa ma cewa ya gode ma ai ba haka bane shi yasa ka yadda da godiyar da Allah dima kakka damu da godiyar mutane hakanan kakka damu da zargin mutane matukar kai daidai matukar Allah subhanahu wataala bai zarge ka ba shikenan duk zargin mai zargi ke tai to
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
والذين يؤمنون sune wa'annan kuma da suke bada gaskiya bima unzila ilayka da abin da aka saukar zuwa gare ka sun dauki qur'anin nan sun yadda da shi cewa gaskiya ne littafi ne daga Allah ya zo musu ne da ya za su tafi da rayuwarsu ya za su yi a rayuwarsu ayil qur'ani sun bada gaskiya da qur'ani wa ma unzila min qablika sun bada gaskiya kuma da littattafan da aka saukar kafin a saukar da qur'ani a gare ka ayat taurati wal injili wa gairihima sun bada gaskiya da at-taura da injila da wannansu daga littattafai wajibi ne bawa musulmi ya bada gaskiya da dukkan littattafan Allah yanda ya bada gaskiya da qur'ani ya bada gaskiya da dukkan littattafan Allah illa iyaka ba wani littafi wanda za a yi aiki da shi bayan saukar qur'ani sai qur'ani qur'ani ya zo da shafe duk wasu littattafan da yake sun gabata cewa duk littafi ya duk littafin da ya gabata ko duk wata shari'a da ta gabata da qur'ani ya zo wannan littafin ko wannan shari'a ta zama mansuha ba dama a yi aiki da ita laukana musa hayyan ma wasi ahu illattibai laukana musa hayyan ma wasi ahu illattibai hadisi mazala sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai annabi musa da kansa da a ce yana nan da ransa a yanzu ba abinda ya rage masa sai ko ya bi ni ya kyale a taurata sa ya dawo ya bi ni wa ma wa bilahiratu mikin su sun sakankance sun yadda cewa lahira na nan tafe ya alamuna sun san cewa tana nan tafe sani wanda yake ba kokonto a cikin sa to
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun
wa inda yake sun cika sufofin nan da aka ambata cikin daga yuminuna bil gaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil ayati hum yuqinun wanda suka cika sufofin nan sune ala hudan min rabbihim suke bisa shari'a daga ubangijinsu lalle kan suna kan shari'a daga wajen Allah subhanahu wataala anan da aka ce ala din akwai isti'ara akwai isti'ara an kamanta rukun su da shari'a da kamar wanda ya hau kan wani abu kaga wanda yake kan abu ai duk inda abin yayi shi ma yayi wajen ba inda za a ce kana kan doki dokin yayi gabas amma kai yamma kai ba za ta yi ba inda ga dokin yayi gabas to kai ma kai gabas to shi yasa aka lizim aka kamanta rukun su da shari'a kankan
yanda duk inda shirya ta nan suke da wanda yake ya hau kan wani abu duk inda abin yayi shi ma kul ba makawa ainin zai shi yasa wato akwai isti'ara wanda take tabaiya tunda isti'ara a harafi ce ta zama tabaiya kenan ba asaliya ba kuma masu wannan sifar su ne wanda suke masu samun rabo ala hakika a lahira wato anan aka kawo da hasaru ta fuskar kawo hum lamirul fasal ga kuma aka yi ta'arifin shi kansa musnadu shine muflihuna aka sa masa al shi yasa ya nuna hasaru kenan kamar an yi kasarin sifar rabauta din gare su cewa ba wanda zai rabauta in ba su ba su kadai ne wanda suke masu rabauta alfa'izuna bil jannati masu rabauta da aljanna annajuna minan nari wanda kuma za su samu su tsira daga wuta sun tsira daga wuta
innallazina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun
da al'ada ta ubangiji subhanahu wata'ala a qur'ani duk sanda ya ambaci albishirin wanda ake ga mumminai to sai kuma ya kawo narko ga waɗanda suke kafirai shi yasa sai aka kawo da farko halin kafirai wanda yake su sun kafirce a zahiri da baɗini su ne kafirai wanda suke a fili sun bayyana kafircin daman kuma zuciyarsu kafircin sannan kuma daga baya sai aka kawo waɗanda yake su kafirai ne a baɗini a zuciyarsu kan kafirai ne amma a zahiri suna da awar musulunci su ne munafikai wa minan nasi innal ladzina kafaru haqiqa wa innan da suka kafirta ka bi jahalin kama Abu Jahal wa Abi Lahab da Abu Lahab wannan hawihima da makamantansu wato daga dukkan wani kafiri wanda yake ya riga ya gabata a sanin Allah cewa wannan kafirin ba yanda za a yi ya bada gaskiya wanda yake wato Allah ya san cewa ba yanda za a yi ya bada gaskiya to irin waɗannan sawa'un alaihim a anzartum da gargadin da zaka yi musu am lam tunzirhum da barin gargadin duk sawa'un alaihim duk ɗaya ne wanda yake Allah ya riga ya nufe shi da cewa sai ya mutu kafiri yo ai duk gargadin da zaka yi masa ba yanda za a yi ya bada gaskiya duk wata aya ma da zaka kawo masa ba za ta sa ya bada gaskiya ba innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atu kullu ayat da abin da za su gani ba zai taba sawa su yi gaskiya ba irin wannan tarkibin ya zo a Qur'ani har waje 6 akwai wannan sawa'un alaihim a'andartum am lam tunzirhum akwai kuma na suratul a'raf sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun akwai na suratu ibrahim sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis akwai kuma na suratul shu'ara ko qalu sawa'un alaina aw asta am lam takum minal wa'izina na suratul shu'ara kenan akwai kuma ta suratul munafiqin sawa'un alaihim asta ghafarta lahum am lam tastaghfir lahum to ka gargade su ko baka gargade su ba layyuminun ba yanda za a yi imani dan Allah bai nufe su da imanin ba gargadi yana amfani ne ga wanda yake Allah ya nufe shi da shari'a amma wanda Allah bai nufe shi da shari'a ba ai duk gargadin da za a yi masa ba zai ji ba kuma wannan ayar ko da yake ana magana akan kafirai amma malamai suke cewa ta jage zatta akan dukkan musulmin da yake za a yi gargadi a yi gargadi a yi gargadi amma ga zuciyarsa ko diris to irin wannan ya ji tsoron makomas ya ji tsoron makomansa dan gashi an jarrabe shi da wata sifa ta kafiri kafiri ne wanda Allah ya san ba zai imani ba aka ce duk gargadin da za a yi masa ba zai taba kariya ba zai taba karyowa ba shi yasa mummuni lalle idan ya gamu da kasawatul qalbi kekashewar zuciya menene kekashewar zuciya shine a fadawa mutun lamarin lahira amma zuciyarsa bata damu ba a fada masa abin tsoro na wuta amma bai ji komai ba a fada masa abin albishir na aljanna amma bai ji komai ba to wanda duk ya gamu da haka lalle ya zame masa wajibi ya tashi ya gaggauta maganin zuciyar nan tasa
dan ya gamu da wata sifa mummuna sifar wa'anda aka ce Allah ya riga yi musu yumki ba za su taba karbar shari'a ba li ilmi llahi minhum zalika dan Allah ya san cewa su kan ba za su taba ba da gaskiya ba talata da ma'afi imanihim kakka taba sa ran cewa za su ba da gaskiya ba za su taba ba da gaskiya ba wal inzaru ilamun ma'atawifin inzari abinda ake kira inzari gargadi shine duk wata sanarwa wanda yake ta kunshi ba da tsoro sanarwa wanda yake ta kunshi ba da tsoro to ita ce ake kira inzari ya wato shi can a anzartum akwai kira'o'i har wajen guda hudu biyar a wajen akwai a anzartum shine bi taqiqil hamzataini akwai kuma wa ibdalis saniyati alifa a anzartum wa tasiliha a yanzartum akwai kuma a anzartum akwai kuma a yanzartum shi yasa kirawoi ne guda biyar dukkaninsu wa'anda suke sab'iyye kirawoi ne guda biyar da sab'iyye ne to
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim
khatamallahu ala qulubihim kama an yi tambaya ya aka ce ba za su yi imani ba ba an ba su hankali ba an hore musu hankalin da za su iya riko da shi su shirye sai aka ce ai abin da yasa ba za su yi imanin ba dan Allah ya riga ya yi yimki bisa zuciyarsu Allah ya yi yimki bisa zukatansu shi yasa ba inda za a yi hasken shirya ya ce ya shiga wannan zukatan nasu shi yasa wato tsakanin wannan ayar da wadda ta gabata akwai abin da ake kira shibhu kamalil ittisali shi yasa aka yi kad'u ba a ce wa hatamallahu ba aka ce hatamallahu wato aka yi fasalu saboda shibhu kamalil ittisali dan tabi'in ta zo ne kamar ba da amsa ga ta farko Allah ya yinki ga zakatansu da ba alaiha ya yinki gare ta wasu tausaka ya daure ta tamam fala yadkhuluha khairu bayan da zai alheri ya shige ta bayan da za a yi alheri ya shiga zukatan nasu wa ala sam'ihim Allah ya yi yunki bisa kunnuwansu ay mawari'ihim guraren da suke ji fala yantafi'una bima yasma'unahu min alhaqi shi yasa ba za su taba amfanuwa ba da abin da suke ji na daga gaskiya bawa sai Allah ya hore masa zuciya mai karba hasken imani ko mai karba hasken shari'a shine an faɗa masa gaskiya zai ji zuciyar tasa ta yadda sai Allah ya hore wa bawa kunne mai karbar gaskiya mai jin gaskiya sannan ne in an faɗa masa gaskiyar zai ji ta a matsayinta na gaskiya amma wanda Allah bai hore wa irin wannan ba sai a ta faɗa masa gaskiyar ya zama shi abin da yake ji wani abu ne daban shi yasa irin wannan sai a ce ai ma bakin yake ba yanzu an ji a Qur'ani aka faɗa farata banita haza araita araita manita haza ilahu hawehu afa anta takunu alaihi wakila am tasibu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun in humu illa kalan ami bal humu aralu sabila wanda yake kake dan kaga mutun da kunne sai ka dauka ji yake ai ba lalle ji yake ba ta yi jin zai ji abin da ya shafi duniya da kai masa magana duniya ya ji ya gane amma da kai masa magana Allah to Allah bai masa wannan kunnen jin wannan magana ba shi yasa ba shi da kunnen jin wannan wal iyazu billahi Allah ya kiyaye mu wa ala absarihim gishawa akwai kuma rufe bisa gannansu ba ta ganin komai na gaskiya gida akwai rufe fala yusiruna alhaqa ba su ganin gaskiya wancan wawun na wa ala sam'ihim wawi ne na adafi wannan wawun ko na wa ala absarihim wawi ne na isti'inaf wawul isti'inaf ne shi yasa akwai bambanci tsakanin wawun guda biyu wawun na farko na adafi ne an adafta sam'i akan kulubi wawun na biyu kuwa shi na isti'inaf ne wanda guda biyun nan suna cikin nau'o'in wawi guda takwas ko suna cikin nau'o'in wawi yana zuwa da ma'anoni ɗaya ɗaya har guda takwas to ita wannan ayar ita kadai ta kawo
ma'ana biyu daga cikin ma'anar ruwa din. Fala yusiruna al-haqa bayan da za a yi su ga gaskiya, walam azabun al-azim azaba mai girma ta tabbata gare su a lahira, qawiyyun mai karfi da'im azabar da take madawwamiya bayan da za a yi sun shiga wuta su fita, domin daman nan gidansu ne, yanda za a faɗa nan gaba uiddat lil kafirina fatakun narin lati wa quduhan nas wal hijara uiddat lil kafirina, daman wutan nan an tanade ta domin su, shi yasa sun shiga bayan da za a yi su fita, ma hum bi kharijin minan nar.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
ومن الناس من يقول أن مغانا أكن كافرين وأنك سو كافرين زاهري دبادني سيكون أكو كوموين مغانا أكن وأن دسك سو كافرين أما بادنا أبوين دسك كافرين أزاهري suna bayyana imani a zahiri, suna bayyana cewa su mu'mini ne. Shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nas man yaqulu amanna billahi, a cikin mutane akwai masu cewa sun ba da gaskiya da Allah wa bil yawmil akhir, sun ba da gaskiya kuma da ranar lahira. Ita wannan man din ta zama mausuliya ce, ta zama ma'arifa kenan, jumla yaqulu sai zama muslim mausulin ce kenan, ta kuma ta zama nikira ce mausufa, kamar an ce wa minan nas shahasun ya yaqulu shakhsun yaqulu amanna billahi, in an ce man din mausuliya ce ya zama jumla yaqulu ba ta da mahalli al-i'rabi, tana silan mausuli ce, tana cikin jumlolin da ba su da mahalli al-i'rabi. In ku an ce man din nikira ce mausufa, to ya zama yaqulu din tana da mahalli al-i'rabi tunda na'ati ce, jumla ce wanda yake ta zo bayan nikira za a yi mata al-i'rabi bisa cewa na'atin nikira ce, ya ce mahallin rafa take kenan tunda man din mubtada ne. A cikin mutane ana samun wa'anda a fili suke bayyana imaninsu da Allah da ranar lahira, a baka kam za su ce sun yarda da Allah, sun yarda da ranar lahira, ayyamul qiyamati, ranar lahira ana nufin ranar alqiyama, li'annahu ahirul ayyam, domin shine karshen kwanuka, shi yasa ake kiransa yawmil akhir. Wa ma hum bimu'minin, alhali su ba mu'mine bane a zuciyarsu, tunda imani ana bukatar ya zamo a zuciya, al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, imani na hakika shine abin da ya samu tabbata a zuci, ba da baki ake imani ba, a zuci ne imani yake, imanin kuma da yake gashi ya tabbata a zuci, kuma aiki na bawa ya gaskata shi, an same shi yana aiki irin aikin wanda yake mummune, irin ayyukan mummune. Su kan ba mummune bane ru'ya fi ma'ana man, anan an dubo ma'anan man, man a lafazinta mufradi ne, a ma'anarta ko jam'i ce, to nan da aka ce ma hum, aka kawo hum sai zamo an dubo ma'ana, aka ce mu'minina shi ma sai zamo an dubo ma'ana. Wa fi ramiri yaqulu lafzuha, an dubo lafazin man a lamirin yaqulu, ba a ce yaquluna ba, inda an ce man yaquluna sai a ce an dubo ma'ana, amma da aka ce man yaqulu kawai sai zamo an dubo lafazin ne ba ma'anar ba. Yuhadi'una
Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'un إلا أنفسهم وما يشعرون.
سو أجننسو ويسنا يودرر اللاني كما أن يتنبأ أنت ميسا سكي bayyana imani amma suke boye kafirci, aka ce ai saboda su sun dauka wai da haka za su yaudari Allah, za su yaudari mummune, za a dauke su a matsayin mummune. Malamai da yawa suka ce wannan da aka kawo lahadin anan kamar tamhidi ne, dan a girmama lamarin mummune, a nuna cewa in dai ka taba mummuni to fa kamar ka taba Allah, kaka dauka ka taba mummuni ai ka taba mutum, kamar ka mummuni yana da wata sifa madaukakiya wajen Allah da sababin imanin nan nasa, shi yasa da ka taba shi kamar ka taba Allah ne. Allah subhanahu wataala ba wanda da zai zamo ana taba shi sai ya ce kamar shi aka taba, shi yasa nan aka kawo, shi yasa zikrullahi din sai ya zamo tamhidu, shimfidawa ne ga maganar. Suna ganin su suna yaudara mummune, da suke bayyana imani a baki, alhali zuciyarsu ba imani, bi fari khilafi ma abdanuhu, da bayyana sabanin